الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز لرفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والغفران وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر القدر بن عبد الله واثلة بن الأسقع أبو هريرة أبو الدرداء إلى أبو أمامة الباجل أبوها الصحيح مسلم حديث نتائج أربعين ديار سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث نتقول تريبيوت سبعين دوقو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ من قال الله يتي للي مسلم جنان أديننا المسلم يا فاروني أسفهم Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kuma zai dawo a wannan siffa na bako kamar yadda ya faru. Wannan hadisin ne muke son mu faɗaɗa wa mutane sharhansa a wannan fatuwa ta ajana na yankin Abaji wannan rana ta 24 ga watan Jumada Ula hijira na shekara 1428 daidai da 9 ga watan 6 shekara ta 2007 Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da kaɗan musulunci ya fara kuma da kaɗan musulunci zai bata a wannan duniya idan ka duba sharhan sahihu muslim a mujallar biyu shafi na 145 al-qadhi iyad Allah ya ji kansa ya ce innal islama bada'a fi ahadin minan nasi wa qillati musulunci ya fara ne ta mutane ɗaiɗaiku sannan kuma waɗanda ba su da yawa sun manta shara wa bahara daga bayan musulunci yawar wasu har ya samu rinjaye al-qadhi iyad ya ce thumma yalhaquhu an-naqsu wal-ikhlal daga baya ku tabbata ya ku musulmai naqasa za ka samu musulunci kuma zai tarar da cikas hatta la yabqa sai an wayi gari a wannan duniyar babu abin da ya saura na addinin musulunci illa fi ahadin wa illati in kana neman musulunci sai dai ka same shi a wurin ɗaiɗaikun mutane ta kuma jama'a marasa rinjaye ya ce yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musulunci ya faro kenan kuma haka nan zai koma a ƙarshen rana don haka akwai wani lokaci wanda yake tafe wanda za a nemi musulunci na a rasa shi a doron duniya ya ku jama'a hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 2949 hadisin Abdullah bin Mas'ud. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu illa ala shira'il nas. Kiyama ba za ta tsaya ba, sa'ar karshe ba za ta zo ba ce akan ashararrun mutane. Waɗanda kiyama za ta tsaya suna da rai su ne mutanen da suka fi sharri a duniya. Babu musulunci a cikin su. In ka duba wata riwaya ta Anas bin Malik tana cikin sahihu Muslim, hadisi na 148. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari a duniyan nan baki ɗaya ba a kira sunan Allah. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allahu Allah. Kiyama ba za ta tsaya akan wani mutum wanda yake kira sunan Allah. Jama'a, ku rike musulunci da kyau, musamman a lokacin da ya fara zama babu. Me yasa? Saboda wata riwaya da take sahihu Muslim, hadisi na 145, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa quba lil ghuraba ma dalla da waɗannan baki. Kila man kun ya Rasulullah, sahabbai suka ce su waye bakin nan. Ya manzon Allah, kana sai annabi ya ce alladina yusbihuna idza faqada an-nas. Sune mutanen da suke kokarin su gyara halinsu a lokacin da jama'a take lalacewa. A lokacin da ɗabi'u suke baki, tarbiyya ta lalace, su kuma kokari suke su gyara nasu. Allah ka samu da cikin su. Allahumma ij'alna min al-ghuraba. Akwai riwaya ta Abdullah bin Amr tana cikin silsilatul ahadith as-sahiha, hadisi na 2619. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace quba lil ghuraba ma dalla da waɗannan baki. Unasun salihuna fi unasin su'in katir. Mutane ne na kwarai amma ba sun suna cikin miyagun mutane masu ɗimbin yawa. Man yu'tihim akthar mimman yuti'uhum. Waɗanda suka mutunce musu, suka saba musu, sun fi yawa akan waɗanda suke musu biyayya. Na kirki ba su da yawa a cikin al'umma a lokacin da duniya ta kusa kashi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla ga wanda ya samu kansa cikin waɗannan baki masu iko da addinin musulunci a ƙarshen zamani. Sallah ta Quba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Ra'd, alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah.
Alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Waɗanda suka yi imani kuma zikirin Allah yake nutsuwa a cikin zukatun, wato zukatun su suna samun nutsuwa game da zikirin Allah. Idan an yi wa'azi sai su samu nutsuwa. Haka Allah yake ku sani bi zikirin Allah tatma'innu al-qulub. Zikirin Allah shi yake kawo ma zukata su samu nutsuwa. Zukata ba su samu nutsuwa sai ta zikirin Allah. Alladheena aamanu wa 'amilus saalihaati wa lam yushriku biimaani kuma suka yi ingantattun ayyuka tuba lahum za su samu tuba wa husnu ma'aabi kuma za su samu kyakkyawan makoma. Menene ake nufi da tuba? Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi yana cikin as-sahiha, hadisi na 2985. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara kalma ta tuba yace tuba shajaratun fil jannati. Ita tuba din nan wata bishiya ce da take gidan aljanna. Masirar me ake ame fadin da ya kai tafiya shekara ɗaya. Siyabu ahlil jannati takhruju min akmaliha. Kayan sawar ƴan aljanna ana fitar da su ne daga cikin kwalfan wannan bishiya ta. Amma kuma ja'alna min al-ghuraba. Abdullahi bin Amr ya ba da labari wanda al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad mujallal na 2202. Wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa tambaya yace ya Rasulullah akhbirna an siya shi da aljanna ya rasulullahi kamar labarin game da kayan sawa yan aljanna ya ake yi a tare su khalqan tuqlaqu am nasjan tunsaj shin halittan kayan aka yi ko kuwa sakansa aka yi kamar yadda ake sakan kaya a nan duniya da fadin haka kawar dinka ba abun kawai sai wasu mutane suka bashe da dariya ya za a samu mataka a kiyama suna ta dariya ko kawai rasulullahi sai manzon Allah ya musu tambaya ta ce wa min ma tafa ku ne da yasa ku dariya min jahilin ya tsaru alima kuna dariyan jahili wanda ya zo tambayan masani sun ba aka bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sun kai kai na wani can jimawa sun makara sai manzon Allah ya ce aina sa'il ina ne tambaya game da yadda ake samun kayan sawa a gidan aljanna kana ce mutum ya ce ko za ana ya rasulullah gani nan sai manzon Allah ya ce da ai tufafin aljanna ba sakan su ake yi ba bal tushaqqu anha samarul janna ya ai itatuwar aljanna su suke fashewa ake ciro waɗannan tufafi da yan aljanna manzon Allah ya sake faɗa bal tushaqqu anha samarul janna bal tushaqqu anha samarul janna don haka sutura da yan aljanna daga cikin wannan bishiya ta tsoba ake samun ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya rike addini a lokacin da duniya ta fara lalacewa to wannan mutumin Allah yana masa hadisi da zai samu wannan bishiya ta tsoba Allah kuma ya Allah ne da kowa jama'a ku farka musulunci ya fara zama a wannan ko a wannan kada da muke ciki domin da kadan da kadan aka haramta aiki da shari'ar Allah a wannan kasa kuma gwamnatin da ta shuɗe ta yi shishigi ma addinin Allah ta hanyoyi mafi yawa misali ta halatta ma ɗan zina ya samu gado kuma ta haramta aure kafin a kai shekara 18 daga cikin abubuwan da gwamnatin da ta shuɗe ba ta kammala ba akwai tattauna yiwuwar halalta aure tsakanin maza da kuma aure tsakanin mata da mata wannan yana cikin gadon da wancan gwamnatin ta bar wa wannan gwamnatin da yanzu la haula wala quwwata illa billah Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan
wa idza aradna an nuhlika qaryatan lanna mutradiha
idan mun yi nufin hallaka wata alkayya amma na mutuwa fi hatta ne umarni ga manajin kan wannan kasa shugabanni sarakuna manya ba fata ku biha a wayin gari sun bar umarnin Allah sun koma fasikanci ba har ka alai alkau da sai kalmar azaba ta wace ba a kan wannan kasa sadan marna aka mera mu murkusa wannan kasa mu gaskace ta mu hallaka wannan kasa iyakar hallakawa Allah ya kare jama'a wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin annabi Muhammad saboda tuntuni annabi ya hangi aukuwar haka mun samu hadisi daga Jabir bin Abdullah yana cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 2557 yana cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 2567 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aqwa ma aqaku ala ummati amadu qawmiru yana daga cikin mafi wato abinda da nake tsoron aukuwar daga al'ummata aiki na mutanen annabi daga cikin abubuwan da nake jin tsoron aukuwarsu ga al'ummata shi ne a wayin gari sun koma liwati me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron aukuwar liwati a tsakaninmu saboda liwati jama'ar musulmi ya kunshi mafi girman sharri da ɗan adam ya sani kamar guda 7 waɗannan sharruka su ake kokarin a kawo su ƙasar nan a maimakon waɗanda aka zaɓe su in sun tafi majalisa su tsare amanar al'umma su kula da addinin jama'ar da suke wakilta sai aka wayi gari sun tafi suke tattauna addinin zai warware karantarwar annabi Muhammad wannan Allah ya hangi a kowa wannan
yace lalle yana cikin mafi girman abin da nake jin tsoron ba ko ka cikin al'ummata.
Sharri na farko wanda yake cikin iwani mai yinka tuni Allah madaukaki ya tsine maka, wannan shine sharri na farko. Hadisin yana Qadiru Jani hadisi na 5861 hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera wasu mutane wanda Allah ya tsine musu, yace mal'umun man sabba abahu, wanda ya zagi mahaifinsa tsinanne ne. Mal'umun man sabba ummuhu, wanda ya zagi yatimansa tsinanne ne. Mal'umun man sabba ghayrihi, tsinanne ne mutumin da ya yanka don bautan wani Allah. Mal'umun man ya hukuman ardi, sannan wanda ya canza alamar kasa ya kara filin gona ko feji, wannan mutumin shi ma tsinanne ne. Mal'umun man kammaha a'ma an tariqin, wanda ya kasar da makaho da hanyar shi ma tsinanne ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'umun man waka ala gadima, wanda ya tara da dabba ya yi jima'i da dabba shi ma tsinanne ne. Mal'umun man amila bi amali sawli lutu, sai manzon Allah ya ce kuma wanda ya yi aikin irin na mutanen annabi zo shi ma tsinanne ne. Hadisin al-Imam Bukhari. Akwai riwaya ta Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu sab'atan min khalqihi, wato min khalqihi min fawqi sab'i samawati, Allah ya tsine ma wasu mutane guda bakwai daga saman al'arshi. Sannan ga Allah ya faɗi haka ta yace wa radda la'anata ala wahidin min ummati, ɗaya daga cikin mutane bakwai din na waɗanda Allah ya tsine musu tun daga saman al'arshi, guda ɗaya daga cikin ku sau uku Allah yana maimaita tsinuwansa a kanka. Wannan mutumin kuwa shi ne zai yiwa. Allah yake faɗa mana ulaika alladhina la'anahum Allah, sai yace Allah ya tsine musu falan ta jira da kuma tsira ba za su kama ba mai taimako ba. Allah shi kare mu. Yanda Allah ya tsine wa dalli waji sau uku, haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa dalli waji sau uku, wanda duk Allah ya tsine musu hakika ya samu sharri mafi girma a duniya. Allah shi kare mu. Sharri na biyu da yake cikin waji, babu wata al'umma da aka yi masa azaba mafi muni irin mutanen Annabi ba. Kun sani Allah ya faɗa mana a cikin Surat Hud, yace fa lamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha saboda duk sa'ilin da aka samu iwaki ya auku a tsakanin musulmai,
to akwai fargaba fa Allah zai musu azaba irin wancan azaba wanda aka yi wa mutanen Annabi go a cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari a mujallal 15:27. Da aka ce musawwamatan inda rabbika, waɗannan duwatsu suna da alama suna can wajen ubangijinka, ya ce waɗannan duwatsu babu shakka Allah ya yi tanadin su suna nan a sama, ya ce kuma sama ɗin as-sama'u ya ita ce sama ta kusa wanda kake iya ɗaga ido kana gani, ismu hasin jiye sunan wurin kenan, wani guri ne wanda Allah maɗaukaki ya tara waɗannan duwatsu. Daga can ya ɗin gudunar sun ne ya halatta mutanen Annabi go, abin mamaki kuma abin sha'awa domin saninsa yana ƙarfafa maka imani da addinin musulunci. Turawa da suka yi bincikensu masu ƙoƙarin bincike na ilimin samaniya da ake kiransu astronomers, a yanzu sun gano wannan guri inda Allah ya tara waɗannan duwatsu da aka halatta mutanen Annabi go su da su. Wannan wurin yana tsakanin tauraron Mars da Jupiter, nisanmu tsakaninmu da inda aka fara waɗannan duwatsu ya fi nisa da ke tsakaninmu da rana. Su kansu Turawa sun tabbatar da wannan. Sannan in ka duba Wikipedia, Encyclopedia, ka shiga internet ka duba Wikipedia, ka yi bincike game da abin da ake kiransa asteroids. Haka nan Turawa suke kiran waɗannan duwatsu ɗin. Za ka samu abin da suka faɗa suka ce a kowane wata ana gano duwatsu guda 5,000 waɗanda ba a taɓa ganin su ba. Duwatsun suna da ɗinbin yawa har yanzu ba su ne daga mutum da su ba. Kuma sun tabbatar da cewa a nasu kimantawar waɗannan duwatsun sun kai kamar 2,000,000,000. Ba su fa gama ganin adadin duwatsun ba. Daga cikin waɗannan duwatsu akwai wanda girmansa ya kai jiha guda misali a Najeriya. Wannan waɗannan duwatsu suna nan Turawa sun gano. Yadda Allah ya faɗa musawwamatan inda rabbika, duwatsu suna nan a tare kuma har yanzu ba su ne bai gama gano adadinsu ba. Kullum bincike ake kuma ba su gano ƙarshensu ba. To babban abin sha'awa shi ne labarin da kamfanin Reuters ta bayar ranar 18 ga watan 2 a wannan shekara da muke ciki. 18 ga watan 2 na wannan shekara. Wato kamfanin Reuters ta ba da labarin cewa waɗancan malamai masu ƙoƙarin binciken ilimin samaniya su Turawa da suka yi la'akari game da waɗannan duwatsu ɗin sun tabbatar da cewa akwai ɗaya daga cikin waɗannan duwatsun da ya gangaro yana farkowa daga inda Allah ya fara su, kuma ba inda ya dota ba da duniyar nan da muke kai. Ya ƙunshi duniyar nan, kuma sun kimanta cewa wannan dutsen zai fito wannan duniya a ranar 13 ga watan 4 a shekara ta 2036, sunan shekara 29 masu zuwa kenan. Wannan dutsen zai fito duniyar nan a mafi kimantawa ɗaya. Don haka waɗannan Turawa da suka dubi girman dutsen don sun ce ya kai mita 140 suka ce haɗarin da dutsen zai haifar wa duniya babu wata ƙasa da take duniyar nan wanda ta tsira, kuma dutsen yana gangarowa. Don haka waɗannan Turawa hankalin su ya tashi suka rubuta takarda suka aika wa Majalisar Ɗinkin Duniya, suna buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki mataki maza maza yadda za ka kare wannan dutsen kar ya faɗo duniyar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi su ba da adadi na kiyasin kuɗin da za a kashe don a hana wannan dutsen isowa duniya, suka ce za a kashe kamar $1,300,000,000. Wannan labari ya tabbata wa zai. A duba hankali irin na kaji wai gani suke za su iya kare duniya. A suratul anbiya Allah ya ce mana kafa tamamin kun man ya kulaku kun bi layi wannan ayi. Ku daina riwaji sai suka ce a ba da dalilin farkon wannan dukkan kace ba wani abu ne wani dalili ne yasa dukkan ya gangaro kuma kana ganin za su iya kare su kanshi Allah yake Allahu alaha sun samu min dunina
Allahumma alahun jamna'un mukabila
domin ka dauka kenan akwai wani mai tarayya da Allah shi sa aka fara magana da manya na uku mai aikin gado ku shi ne Allah shi kadai ya ce Allah mun ari haka ko ku suna da wasu ababen bauta ne amma ku min duni na waɗanda suke iya kare ku daga samun mu Allah ya ce ba ya tafi wani nasara an kuɗi ne su sun ma ba za su iya kare kawunan su ba wa za ku min na yi tsaro da sannan kuma su ɗin ba a kare su gare mu don mun tashi kama ban ma ta ala ha ula yi wa ba a ho
ban ma ta ala ula
hata bada alaihi al-amr al-umr hadi zamani ya tso akan su a zamanin annabi musu ayya dadi don haka hasu manta afala ya rauna anna la til ardu na nqusha min atrafiha shi ba su gani yadda muke rage kasa ta sassarta abahum galibu ne shi ko sun za su yi nasara wanda yake tunani zai hana wani dutse sauka duniyar nan gashi a kasan sa ake samun wani bala'i na iskan teku ake samun bala'i na ambaliyar ruwa ake samun bala'i na aukuwar gobara da iya kare kasan sa daga wannan ko zai iya tsare wani dutse kar ya farko wannan duniya Allahumma ya Allah ya rabba
amin
sharri na uku da yake cikin riwayi jama'a da imani da riwayi ba ka rasuwa la ilaha illallah apa man kana mu'minan kama kana fasiqa
man kana mu'minan kama kana fasiqa
fakat bari a nemi masu jira ala muhammad wannan mutum ya bar ranta daga sabon da Allah ya fassara ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi magana akan hadisin nan babu ko muhawara akan cewa duk wanda ya tafi gun boka wannan mutum ya kafiri ne hadisai masu dubi yawa sun yi magana daga bakin manzon Allah don haka jama'a riwayat yana da mugu kadai in ka duba ligafarku haka ya muharram shafi na 70 ibn al-qayyim al-jawziyya ya yake cewa ba zai tafi zunubi a cikin zunubai gaba daya babu wani zunubi a sadadin zambi wanda yake na saurin ya lalata zuciyar ɗan adam wasini da kuma saurin ɓata addinin mutum min hafin ya fahimci da yin ke da albasha guda biyu ibn al-qayyim al-jawziyya daga cikin dukkan zunubai babu zunubin da ya fi nan da nan ya ɓata addinin mutum kuma ya ɓata zuciyarsa irin zunubi guda biyu ibn al-qayyim ya ce a zina da riwa da zina da riwayi dukkan wani zunubi babu zunubin da nan kai sai ce ba ta zuciya kan da irin waɗannan zunubai guda biyu sai yi ne kai ne ce wala kuma ka siya fita fita bi inda kan duniya Allah zina da riwayi suna da wasu ɗabi'u guda biyu na nisantar da zuciyar mai yi su daga Allah duk mutumin da kuma wanda ya sa riwayi a gaba wannan mutumin ba ka samu shi kusa da Allah har abada fa inna huma min a'zami al-abadi domin ko suna cikin mafi girman manyan zurfai sai ya ce fa idan qala al-qalbu bihi ma idan zuciya ta saba da zina zuciya ta saba da riwayi sai ya ce ba ku da mimman kuwa kwayi wannan zuciya sai ta nisanci Allah madaukaki la ya faɗi ilai illa kwayi wanda babu wani abu da yake hawa zuwa ga Allah sai dai kyau shi mutum in dai ɗan riwaƙi ne da kuma mazinaci waɗannan mutane wani aiki mai kyau nasu tilla da wuya ya isa ga Allah Allah shi kare ku amma kuma ci Allah ya zama goraba sharri na mutum da yake cikin riwaƙi ya samu hukuma mafi girma a shafukan gumbari ya ba da labarin cewa harakan musiya jinayi har ba su mina kurafa hanyoyi guda hudu a tarihi suka kone ɗan liwaɗi aka samu ɗan liwaɗi suka sa aka kone shi babu wani laifi da aka samu a tarihi cewa an kone mai yin su ce ɗan liwaɗi sayyidina abubakar sayyidina ali abdullahi bin zubair da hisham bin abdullah in ka duba shawarar iman littafin al-imamu bayyin a jinsi na 5389 ya kawo labarin yadda abin ya auku lokacin Khalid bin Walid yana cikin wato yaki wanda aka tura shi a wata nahiya da ya tafi aka samu akwai wani ɗan liwaɗi da aka kama dan aka kero mutum wasiƙa ya aiko masa Sayyidina Abubakar inna kunkatu wajaga rajula fi ba'di rawatil arab yunkahu kama tunkahu mar'a an samu wani mutum an kama shi da shedu wannan mutumin ana karawa da shi yadda ake karawa da mace da wannan wasiƙa ta ke so mata Sayyidina Abubakar wa kama alayhi bi zalika bayyana qalibi yace kuma hujja ta tabbata akan wannan mutumin an samu shi fasta sha Abubakar inna qala rasulullah sayyidina Abubakar ya kara karatun manzon Allah sai ko ba wani an kama shi ana riwayi da shi me ya hukuncin nan riwayi me ya fara ta kai masa fa qala ali ibn abi talib sayyidina ali ya ce inna hadha dhanbu lam ya'si lam ya'si la hadhihi ummatun illa kuwan illa ummatun wahida wannan wani zunubi ne wanda a tarihi babu wani wata al'umma da ta saba ma Allah ta irin wannan zunubi ce al'umma guda ita ce al'umma annabi zo fasala Allahu biha ma kad alaykum kuma Allah ya muku abin da kuka kai kun samu labari an yi wa mutane annabi zo ku wurin duwa ku ni a gani na an ji na ali ara an ta fari ka hudu na ni ina gani abin da ya kamata shi ka kona wannan zalluwa da wuta shi da hukuncin da ya dace wa da shi fasta ma fadun nabi ala ay yafariqu bin nar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa yanka su sabo dai dai akan cewa dan dai akwai wannan mutumi da wuta fa ka tama abubakar ibn al-khalid sayyidina abubakar ya rubuta wasiqa aka aika ma khalid ga amsa abin da ya kamata ka yi wa wannan dan liwaji an aiku bin nar shi ka kula shi da wuta wannan labari al-imam hafiz al-hafiz munzari shi da kansa ya ce hadisi yana da rauni a yi kasu ba a kiraya a mutane da bisa ce na kariya uku haka nan ma zaman sunan suka tabbata hukunci wanda babu shakka ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan ɗalewa shi ne hadisin da yake inganta yana cikin sahihu sunan abidawa hadisi na 4464 sahihu tirmidhi hadisi na 4456 sahihu sunan ibn majah hadisi na 2561 hadisi na abdullah ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace man wajadtumuhu ya'malu 'amala qawmihi duk wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen duka annabi zo fakke mu fa'ila wal maqula bihi ku kashe wanda yake riwayi din da wanda ake riwayi da shi wannan hadisin ya tabbata daga manzon Allah don haka hukuncin dan riwayi shine kisa da wanda yake riwayi da wanda ake yi da shi haka nan dabba in aka samu wani yana tarawa da ita hukuncin ta kisa hadisin yana cikin riwayi da hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisin 3348 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu man waqa'a ala bahima Allah ya tsine mu wanda ya tara da dabba wata riwaya manzon Allah yace man aka da hima faktuluhu waqtuluha ma'ahu, wanda ya tara da dabba ko kace shi sannan ku kace dabbar tare da shi, wanda dabba ba za a ci naman ta ba ka duba ma'anin sunan litan wa imamu al-Bukhari a mujallal na 187. Ibn Jawzi yace babu ko sabani akan cewa wannan shi ne hukunci, kuma ko da mace ce aka samu tana tarawa da mace ƴar uwarta, hukuncin ta shi ne kamar dai ɗan wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe wanda aka samu yana yi da kuma wanda ake yi da shi. A cikin littafin Al-Hudud wa Ta'dira inda ibn Qayyim shafin 179 baka abu da yake cewa walaysa fi hadithi ukhrum fa'ila wal maqula bihi tafsir liman ahsana aw lam yuhsin. A hadithin manzo Allah bai bambanta mana shin dan jiwaki din yayi aure ne kawai ake kashe shi ko ko da ake taba aure ba za a kashe shi, hukunci ɗaya ne daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dalla bi umumihi ala qatlihi mutlaqan, duk wanda aka same shi yana jiwaki ya taba aure ne bai taba aure ba, hukuncin ka kisa ta bakin mun gaba ba shari'a ne da wanda yake cikin jama'a jiwaki tana cikin zunubi da ke kawo baraji wa ƙasa. Allah ya mana gargaɗi a suratul anfal wasu ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum
waqul fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan
wa'lamu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa,
ku kiyaye fitna wacce in ka farko ba ka shafan waɗanda suka yi zalunci su kaɗai, ku kiyaye wannan fitna. Don haka ya sa dole ne mu tafi tsaye mu yi faɗa da wannan doka da ake ƙoƙarin tabbatar da ita a ƙasar nan. Wajibi ne a kan kowane musulmi ya yi faɗa da wannan doka. Duk mutumin da ya tsaya zai kankare wata sunna ta Annabi Muhammad da gaske dokokin ƙasar nan, wannan mutumin dole ne mu yauke shi, wajibi ne kowa ya sau, domin idan fitina ta tashi kowa ya ku ɗan uwa ba ta tsayawa a kan waɗanda suka yi wannan doka, tana shafan al'umma ne baki ɗaya. Wa'lamu anna allaha shadidul iqabi, ku sani lallai Allah ne tsananin hukuma. Hadithin Abdullah bin Umar yana cikin sahihu sunan ibn majah hadithi na 419 yana cikin as-sahiha hadithi na 106. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake lam tuqhal fahisha fi qawmin qat hatta yu'minu biha illa fashafihi al-qa'ud, babu yadda za a yi albasha ta wando a cikin wata al'umma, albasha ta bayyana a cikin wata al'umma, zina ta bayyana ko riwayi ya bayyana hatta yu'minu biha, har a wayi gari suna wato bayyana riwayin nan ko kuwa zina cikin lafa ta su ne mafa'un a ce wata annoba ta yi ta cikin su. Mazo Allah ya faɗi wannan magana, inda duk aka samu mutane suna zina to za a samu wata musiba ta aukan muku. Wal awja'u lati lam takun marra fi aslafihim alladhina marru, mazo Allah ya ce kuma wasu cututtuka za su bayyana waɗanda ƴan jiwaɗi aka fara samun cutar kai daga cikin su. Sannan in ka duba ƙasar da ta fara tabbatar da halaccin aure a tsakanin maza da maza ko mata da mata a nan Afirka, ita ce Afirka ta Kudu. Wannan ƙasar da ta halarta aure tsakanin maza da maza ko mata da mata, ai a duk Afirka babu ƙasar da ta fi ta yawan masu wannan cuta na AIDS, ba ma Afirka ba, jama'a a duk duniya sun ban da Indiya babu ƙasar da ta fi Afirka ta Kudu yawan masu kafin masu wannan cuta na ƙanjamau, domin Indiya nan ne in ka kirga mutane guda tara, duk inda ka ga mutane guda tara a Indiya ɗaya yana tare da cutar ƙanjamau. To in ban da Indiya babu ƙasar da ta fi Afirka ta Kudu yawan wannan cuta, sannan gashi ita ce ta fito saboda ta nuna wa duniya a fasikancinta ta tabbatar da halicin aure tsakanin maza da maza. Akwai ma wata cuta wanda ake kiranta herpes, H-E-R-P-E-S, wannan cutar ita ma babu magani, wato babu wani magani da aka samu tabbaci ne warkar da ita har zuwa yanzu. yadda ba a samu magani ne warkar da cutar AIDS ba ta bakin ku, haka ne kuma ita wannan cuta ma ba ta nika ba hanyar ku, kuma cuta ce da take kama ɗan jima'i da mazinata da kuma waɗanda suke jima'i da mata kawai. Tana haifar da ƙuraje masu tsananin ƙaiƙayi, wato cuta ce wadda take da illa ne matuƙar gaske. Ita ma ba a samu mata magani ba har yanzu a cewar su Turawa, kamar yadda ita ma cutar kanjamau ba ta magani ba. Don haka jama'a, wannan wani sharhi ne wanda yake cike da wa'azi, wanda a dalilinka kaɗai ya kamata a ce mun tashi da wajen faɗa da wannan doka da yake ƙoƙarin tabbatarwa. Sannan illa ta shida, sharhi na shida wanda yake cike da wa'azi, yana canza tunanin mai yinka. Idan mutum yana da wa'azi, to hankalinsa yana canzawa, haka nan kuma iliminsa ma yana canzawa. Yanda ka san wato ya koma siffa na dabba, a da idan mutum mai hankali ne, to in ya koma jima'i za ka samu hankalinsa irin na dabba, ya canza. Haka nan kuma Allah Maɗaukakin Sarki wato yake canza mar tunani da canza mar ilimi, kamar yadda Allah Maɗaukakin ba mu labarin mutanen Annabi Lutu kuma sun samu wannan dariya. Wa zo ban ji fara da kauni di aka sunan fahi da shawa an kuma sun ke ba makaɗi ba kiri-kiri ku tara da maza ɗan uwanku a inda ku da tunan rijiya da shahawatan yi nuni da suka ce a Annabi Lutu yake ce muku yanzu kuna jima'i da maza, min gudu ne sa'i kun bar jima'i da mata kun koma tarawa da maza, ashe wannan shi ne ilimi? Ba an tun kawai da tarzu a kudi mutane ne jami'ai kun ja da shi gaskiya. Don haka a yanzu in wani ya ce maka aure tsakanin ma'aura ilimi ne ka ce masa jahilci, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci tun da ɗaya ka shi. Sharri na bakwai wanda yake tattare da ɗan luwaɗi shi ne ba shi ba aljanna. Hadisi yana cikin sahihu sunan ibn majah, hadisi na 1923 yana cikin sahihu sunan tirmidhi, hadisi na 1265 hadisi na abdullahi ibn abbas. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yanzuru llahu ila rajulin jama'a imra'atan fi suburiha, a ranar tashin kiyama Allah baya kallon wanda yayi jima'i da mace ta dubura, ba ma kallon ka da yayi ka tura hawa ta same shi. Wannan ne yake da jiji da jiji a cikin abu kai waya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yanzuru llahu abda wa